Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Saronia da Fara'a da FM Nomad da Lol da kuma Saronia a kasar Ghana kuma ana iya kama Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalamasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji yadda a Abuja da Maiduguri aka yi ta juyayin kashe yar agaji Hawwa Liman da ƴan Boko Haram suka yi.
Gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa ita ta sadakar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turan dokan su ya hana su je wajen
za kuma aji martanin tsohon gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa kan haram ta fita kasar waje da gwamnatin Najeriya ta yi mashi Bafarawan da sauran fitattun ƴan Najeriya 49 kan batun almundahana Hasalima kan wannan batu za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan wato bayan labaran duniya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022 2055 2655 amma duka waɗannan fa sai an ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da dare. Sojojin Amurka sun tabbatar da cewar an samu mutuwar dakarun Al-Shabaab 60 a wani harin sama da aka kai ranar Juma'a da ta gabata kusa da birnin Harande da ke tsakiyar Somalia. A wani bayani da rundunar sojojin Amurka da ke Afirka ta bayar ta ce harin da aka kai na haɗin gwiwa ne da gwamnatin Somalia. Rundunar ta Afirka da ba ta tabbatar da cewar babu wani farin hula da ya samu rasa ransa a sanadiyar har-haren da aka kai a ranar 12 ga wannan watan. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Al-Shabaab ba ta ce ufan ba akan harin da aka kai ko kuma mace-macen da aka samu. Gwamnatin Najeriya ta ba da tabbacin kisan wata mata ma'aikaciyar agaji na 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da ita tun a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar yaɗa labarai ce ta bayyana haka a jiya Litinin inda ta ce an kashe Hawwa Muhammad Liman mai aiki da wani asibiti a samun da aka same ta da laifin daga kungiyar take aiki da kungiyar Red Cross. Liman da Saifura Kosa waɗanda kungiyar ICRC aiki an kama su ne a watan Maris lokacin da aka kai wani hari a wani asibiti da ke yawan ranar a kusa da nan birnin Borno tare da kuma Alice Kosha wadda jami'ar kiwon lafiya ce da ke aiki a asibitin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ba da agaji a karkashin tallafin UNICEF. ‘Yan adawar ISIS ne tare da haɗin gwiwar ‘yan Boko Haram suka kama matan. Ma’aikatar watsa labaran dai ta ƙara da cewar gwamnatin ta yi bakin ƙoƙarinta na ganin ta daidaita da ‘yan ƙungiyar ta Boko Haram don ceto rayuwar Lima. Ƙarshe dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da yariman Saudi Arabia mai jiran gado Muhammad bin Salman a yau Talata. Inda suka tattauna game da ɗan jaridan nan na Amurka da ake zargin cewa an kashe shi a karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, amma ba a gama fitowarsa ba. Yayin da Pompeo yake ganawa a Saudi Arabia, shugaba Donald Trump ya ce shi ma ya yi magana da ta waya tarho da yariman. Kuma a cewarsa ya musanta duk wannan zargi da ake yi a game da mutuwar Jamal Khashoggi. Tashar talabijin ta Amurka ta CNN da kuma New York Times sun ruwaito cewar kasar Saudi Arabia na shirin amsa cewar an kashe ɗan jaridan nan a cikin ofishin jakadancinta bayan isar shi ranar 2 ga watan Oktoba. wasu rahotanni da ba a tabbatar da sahihancinsu ba sun ce gwamnatin Saudi Arabia na shirin daukar laifin mutuwar Khashoggi akan kurakuran da aka yi ba kan ka'ida ba a lokacin da ake tuhumar sa. Daruruwan mutane ne fararen hula suka gudu daga mahallansu bayan da fada ya kacame a jihar Yei River dake kasar Sudan ta kudu a tsakanin kungiyoyi biyu da ba sa ga maciji da juna. Fadan ya faru ne dubun dubatan mutane sun yi kaura daga gidansu yayi a yankin na Yei a sanadiyar wannan rigima da ta kaure tsakaninsu. Yan kungiyar Spilo da kungiyar NSF a ranar Juma'a wanda suka arce dai sun hada da mata da kuma kananan yara an gano su lokacin da suka samu mafaka a karkashin wata bishiyar mangoro kusa da wani coci na Episcopal. Daya daga cikin matan da suka gudu daga ciki suka tsira daga cikin wannan hari Monica Dudu ta ce ta ga gawarwakin mutane Bridget a kwance a kasa lokacin da suke kokarin barin kauyen nasu a ranar Lahadi da ta gabata.
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji, ɗan Najeriya kama daga Abuja zuwa Maiduguri sun nuna bacin ransu kan kashe wata ƴar agaji Hawwa Liman da ƴan Boko Haram suka yi bayan cikar wa'adin kashe din a biya su wata bukata. To ni dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun ƴan Najeriya suka shiga kiran gwamnati da ta yi duk abin da take iyawa ta kubutar da sauran ƴan matan da ke hannun wannan kungiya ta Boko Haram. Daga Abuja ga Madina Dauda.
Why are we not rescued? Yadda ƴan kungiyar fafutukan kwato ƴan matan suka dinga yekuwa kenan da kuma yi wa mahukuntan kasar tambayoyi a kofar fadin shugaban kasa a yau din nan, ƴan kungiyar sun yi tattakin nuna juyayi akan kashe Hawwa Liman, ma'aikaciyar kiwon lafiya da ƴan Boko Haram suka ce sun hallaka bayan sun bada wa'adin kwana 30. Barista Fatima Abdullahi tana ɗaya daga cikin ƴan kungiyar BBOG ga bayanin da ta yi mani.
Angonmu ɗaya a Maiduguri kuma ita kawar kanwata ce, muna ta magana da ita maman akan yanda za a yi a taimaka a fito da ita. Duk abin da za a yi an yi ta yi, so shi yasa duk abin ya biya dame mu. Kana ji kana gani ɗanka a ce an kashe shi.
Yaya uwar ta iya amsa wayarki?
Mun yi magana da ita jiya, mun yi magana da ita yau da safe ma, amma har yanzu ita bata yadda ma cewa ita ta rasu.
Kashe Hawwa Liman ya auku wata ɗaya kenan daidai da rahotanni suka nuna cewa kungiyar Boko Haram ta hallaka Saifura Korsha, ma'aikaciyar jinya ce da kungiyar ta kame a watan Maris tare da yin barazanar hallaka sauran mata biyu da suke rike da su. Daliya Sharibu, yar makarantar Dabci ta jihar Yobe, da Alice Loksha Ngada, ma'aikaciyar UNICEF, matukan ba a biya musu bukatunsu ba. Malaman addini sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Reverend Yakubu Pam, chairman na Kan na Northern Nigeria. Muna kiran su ne a musamma mu shugabannin addini Krista da Musulmi cewa dan Allah a cire wayannan ƴan mata din.
To sunana Muhammad Nuru Khalid, ni ne limamin Apo Legislative Quarters Abuja. Abin da ya dauki hankalin mu shine akwai rashin adalci a ce an saci yarinya, an dauke ta da karfi, an kai ta wurin da ba da yaddarta ba, kuma an hana mata damar rayuwa a cikin ƴan uwanta. Wannan ba karamin zalunci bane, kuma abin bakin ciki shine an yi shi da sunan addini.
Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta dauka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina daga Abuja kuma bari mu je birnin Maiduguri inda wakilinmu Haruna Dauda ya tuntubi ambasada Ahmad Shehu, jakadan wanzar da zaman lafiya na kungiyar matasa Youth Federation of Nigeria a turanci, kan kisan Hawwa Liman da kuma ci gaba da tsare sauran ƴan matan. Sai ya ce
ainihi Mala Haruna ba wotin da zamu yi amfani da shi, wannan abin da muka samu kanmu ba zamu iya bayani shi ba. domin mu duka wannan abin ya zo mana a bazata kuma ya kashe mana jiki ba na wasa ba. Domin ka duba wannan abin da ya faru a tarihin duniya ba a taba yin irin wannan abin ba. In ka duba mutane ne wanda suke su taimaka jama'a sun ji suna taimaka jama'a sai wannan abun kuma ya faru da su da a faru yana faruwa irin ya ritsa da mutun da sauransu amma musamman ayi wannan aika din gaskiya ya sa dole sai mun sake wani tunani akan wannan lamari
wannan suna ɗaya daga cikin wannan masu aikin sa kai na kungiyar NGO da ake cewa NGO gena takace na biyu da aka halaka kuma a bainar jama'a kamar ya kuka doki irin wannan hatsari da irin waɗannan ma'aikata suke shiga ne musamman mata.
In ka duba matsala ne sosai zai zama mana koma baya musamman mu al'umman arewacin Najeriya. In ka duba lamarin dama ilimi da lamarin karatun mata yana zama matsala tukuna a samu yarinyar da ta sadaukar da kanta musamman ta je ta ce za ta taimaka jama'a tukuna wannan abin ya faru da ita. Gaskiya dole a zauna a duba sosai in ba haka ba wannan abin da wannan abin zai janyo mana ina gani a shekaru 100 na gaba ba zai yi wuya a samu maganin shi.
Kamar wannan abin ya sa ku kun yi kasa a gwiwa kenan wajen yadda kuke gudanar da ayyukan ku koya kuke dokan wannan lamari.
In ka duba wannan kisan yadda ya faru ya yi affecting din ita yarinyar kanta da kuma al'umma da kuma masu taimaka kansu. In ka duba ICIC su ne ainihi masu su shiga gaba masu ga cewa ana taimaka ai release din wayansu tukuna a ce ma'aikata nasu tukuna wannan abin ya faru da shi in ke ka gani ai abin ya wuce gona da iri.
Kuna aiki kafada da waɗannan kungiyoyin masu zaman kansu. Kamar wannan abin ya sanya muku gwiwa ne ko kuma
mu dalilin wannan yadda muka faɗa da safe wannan abin da ya faru ba zai sa mu yi sanyi a gwiwa ba domin taimakawa al'umma a kowane addini akwai shi a ciki kuma a matsayinmu na kungiyoyi ma na zaman fula masu taimaka jama'a in ba mu ne na fari muka je muka taimaka ƴan uwanmu ba bayar da za a taimaka musu a cikin wannan yanayin tukunna in taimako mu ba mu ba su ba baki ba su ba su ba yanayin da suke samun kansu zai fi haka ma saboda haka wannan abin sai dai ya kara mana gwiwa su kuma ita yariyar nan wanda da iyayenta da wannan abin ya faru da su ina so su ga cewa wannan abin ubangiji ne ya sa kuma ta yi shahada domin aiki ne kake na jama'a wannan abin ya faru da kai
ka san wannan yarinya haka a zahirance kamar ya za a bayyana ta ne
gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa ita ta sadaukar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turan dokan su ya hana su je wajen sai dai su yi amfani da wani wanda yake so ya taimaka ai wannan aiki
na gode kwarai da gaskiya Allah ubangiji kuma ya kare
mu kuma a gaida Haruna da wannan rahoton daga batun tsaro kuma bari mu je batun siyasa da yaki da cin hanci kamar yadda aka sani kwanan nan gwamnatin Najeriya ta haramta ma wasu fitattun ƴan Najeriya fita zuwa kasashen waje saboda zargin su da almundahana tsohon gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa na ɗaya daga cikin su don haka wakilin Lamido Abubakar ya tuntube shi kan batun Lamido gare ka
misali a baya-bayan nan gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shi shugaba Muhammadu Buhari aka fitar da jerin sunayen ƴan Najeriya da dama waɗanda ake batun a kwashe malasisi ba za su iya zuwa ƙasashen waje ba a baya-bayan nan kotu ta zartar da hukuncin ta wanke ka menene martanin ka dangane da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka zuwa yanzu kuma sunan ka yana ciki
sai ni zan duba abin da take cewa gode ma Allah dan Allah take ba Allah ki samu jira tara shi nawa ko dai na mamaki a cikin wannan hikimar da kuma waɗanda gwamnati da ke shirya sanin kowa ne 31 ga watan mako ya wata ko wata uku ko ta wanke ne har a ce su wani hata ciki iya fiti ko ICC ko kotu ba ta rika mai da harkokin na san ma ba sannan kuma kotu ta wanke ne ta ce ban da shi wannan abin kunya ne ko an dama ba su ma ba su ne a wata ne
kamar nan gaba ko ni shirin mataki da kake shirin dauka na koma kotu dangane da wannan al'amarin
kan ni da kai kotu wanda ban Allah Allah ne da kotu ni kullun rayuwa ta komi ne ne da Allah ne da shi da kan ka ban Allah ko ne shi ne ya haji ta zuwa
alkali nura da duniya alkali nura da
ko a gaida Lamido da wannan rahoton kan wannan batu na hana wasu manya da ake zargi da almundahana fita kasashen waje za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kafin nan ga ƙarin bayani
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205655 55555.
To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
Malam Salma Sugarba barka da dare.
Barka da warhaka Musa.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Gare ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah wannan batu da muka ji gwamnatin Nigeria ta fita akan wayannan mutane wayanda aka hana su fita kasashen waje saboda tsananin wasu abubuwa da sauransu. Ni gaskiya abin bai zo min da mamaki ba.
Saboda
kaga malam ka almasi dan wa idan muka dauka kaga irin wayannan gwamnati ko kuma wayanda suka tara irin wayannan kudade a kasashen waje abubuwa ne da suke za su je su ce boss domin dan wata biyan bukatar su. Kuma na biyan su a yau idan aka taka dauki kudi kaje ka kai kasar waje ba fa kai zaka amfana da su ba, ɗan kasarka ba za su amfana da su ba. Wayannan mutane ba su karɓi kudin nan da ake kamfanonika suka fara a Najeriya. Kaga tunda ai kasar za samu aiki duk wannan magana da take cikin inda ake ya za an wuce gurin. Da haka mu abin da muke gani wannan abin da gwamnatin ta yi ya yi daidai ko muna fatan Allah ya kara Muhammadu Buhari lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode Alhaji Musa daga Kaduna kuma bari mu kada sakkwaton Shehu Wake kan layi a Sakkwato.
Assalamu alaikum mai magana ta jira Abubakar Buran yaki shagarar local government Sokoto State tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
To gaskiya abubuwan akwai irin ne kai bisa ga irin yadda kowane bangaren ka ikirarin ya bido in ita gwamnati tana ikirarin ta bido ka wajen ainihin haramta ma waɗannan mutane fita su kuma suna ganin a'a an so su makullin tsari ko kuma ana son a takura musu ne. Saboda haka ni ana gani kotu ɗaya ne za ta iya walwala wannan dambarwa da tarkin nuka tsakanin gwamnati da kuma waɗannan da ake zargi da cin hanci da kasa. Da fatar za a kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da duk abubuwan da suka shigo waɗanda yake suna da saɓani masu kama da wannan. Na gode mai magana ka biyo Abubakar Buran yaki shagarar local government ta kusa su ta tarayyar Najeriya.
To mun gode daga Sakkwato kuma bari mu je mu Mina. Wake kan layi Mina.
Ado Tela Erana.
To gare ka Ado Tela.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Wa alaikum assalam.
Abinda shugaban kasa dauka yayi daidai da iyakacin shugabannin mu na yanzu. Domin gaskiya talakawa da ba sun shiga cikin wani dangi gara da aka yi masa haka. Allah kuma ya taimaki shugaban kasa Buhari.
To kuna ta cewa gwamnati ta yi daidai ta daidai ba ku ganin wata kila akwai harkar siyasa cikin wannan al'amarin?
Ai babu harkar siyasa su dama din da kaga suna irin wannan ai su dama sun sa akwai talaka dama daga gidansu ne sai ƴaƴansu.
To wasu za su ce
Allah ya mai jagora akan irin wannan abu. Allah kuma ya taimake shi ya tsare shi.
Wasu za su ce me isa ba a dau wannan mataki ba tuntunin sai da aka ga ko lokacin kamfe ya gabato.
A dama wannan abu akwai shi a je lokaci ne ake jira kawai kuma yanzu ne lokacin ya zo daidai da za a yi.
To mun gode har yanzu dai mu makale a jihar Niger. Wake kan layi a Niger Hadi Layo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Suna magana da Ibrahim Lawke Hula garin mai zo da akin ba.
To ta kwara gare ka.
To gaskiya wannan mataki da Buhari bai dauka yayi daidai akan haka kamar yadda ainihin masu bugowa suka faɗa. Dan saboda a duk duniyar nan gaba daya in ba Najeriya ba babu a wata gwamnati ko wata duniya da za a saci kuɗi ma'aikacin gwamnati ya saci kuɗi ya zauna lafiya in ba Najeriya ba. Kuma ko da misali an ce siyasa ce lallai mun ji siyasa ce kuma haka din ma yayi daidai sai muna fatan duk wani mai hannu mai cin dukiyar Najeriya ya kasance an zakulo shi mu san da shi ko shi wane ne.
To mun gode daga Niger bari mu je mu Kaduna mu koma Kaduna tunda nan muka faru. Wake kan layi a Kaduna.
To ni kuma sunana Abdullahi Musa Sogidi kuma na kira ku daidai wannan lokaci ina nan baballe na Abba Plaza ne a kasuwan barcin Kaduna Najeriya.
To muna jinka.
To ka almasi wannan wato dambarwa na hana wasu da ake tunanin sun wato cin suna da cin hanci da rashawa fita. Ni ana wa tunanin gaskiya abu ne mai kyau. To amma inda gizo ke saka shi wasu daga cikin 'yan siyasa suna ganin cewa kaman an yi ana so a yi amfani da wannan dama ne domin daƙile ma wasu jam'iyyar dama. To inda abin ya zama haka, shawara za mu ba shugaban kasa. Yana da kyau duk wanda aka san cewa wannan cin hanci da rashawa yana ciki, ko daga wani jam'iyya yake, ko daga wani bangare yake, a kama shi, sannan wannan doka ta hau kan shi. Hakan ne zai sa al'ummar Najeriya su samu nutsuwa. A ƙarshe ina muku fatan alkhairi daga Abdullahi Musa Sogiji, baban nan Abba Plaza, Kasuwan Barci, Kaduna, Najeriya.
To mun gode Malam Abdullahi. Har yanzu dai muna Kaduna, wake kan layi a Kaduna. To muna jin ka Malam Bello.
Gaskiya wannan abin da bari, wannan gaskiya samu mai doka kayan da Allah, don tawai hakkin mutane ne ka ce ka binciki mutanen da ba sai ake ƙarshen gwamnatin ka ba. Ga mutane na lahi ƙarƙashin gwamnatin shi Buhari, amma kasa bincike su irin su Babaci Jalo, irin su Abba Kyari, irin su Lord Daura, amma kuma a tsoko ni shekaru 16 ko 20 a biya bincike su. Wallahi wannan ɓata lokaci ne kawai ke yi. Malamai sun ga mu shi gaskiya, bincike irin wannan Allah hana shi. In ka zo ka ce ga yadda za a yi, kawai daga gare ka kai a yi kaza, amma abin da baya Allah bane tambaye ka baya ba, saboda ka wannan wallahi sun yi ne kawai wannan bincike da ake wannan mutane. Ni gaskiya ni dai ban da ra'ayi wannan almishi garba, gaskiya wannan bai dace ba, gaskiya kamata shi sa eh.
Wato na Sokoto kana ganin wato kenan kawai a bar kowa ya balakuce kenan kawai koko. Eh? A bar kowa kenan?
A'a, ba a bar kowa ba, ai abin da ya wuce baya Allah ba zai tambaye shi ba. Abin da ake a gwamnatin shi Allah zai tambaye shi, amma na baya duk Allah ba zai tambaye shi abin da Boston Jero ko Goodluck.
To
Allah shi wannan.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Mina, wake kan layi a Mina.
Assalamu alaikum, Sani dan Hausan Gini, mijin Yargata.
To muna jin ka mijin Yargata.
A zahiri abinda Muhammadu Buhari ya kyauta mana abu ne mai kyau, dama abu ne wanda muke saurare, kuma gashi Allah ya sa ya kaddamar da abubuwan, saboda in dai a ce a siyasa ala kulli halin maciya amana su za mu sa a gaba, a gaskiya mun kashe kanmu. A Najeriya babu ci gaba a siyasa, wanda aka tabbatar da cewa maci amana ne kuma shi ne za mu ɗauka mutum, a zahiri ba mu yau kanmu adalci ba a Najeriya gaba ɗaya.
To amma wasu na ganin kamar ba kowa da ba dukkanin su aka dau mataki akan su ba, kamar akwai siyasa ciki, ya kake ganin abin?
Maganar siyasa wannan duk bata taso, bai akwai mutanen APC, akwai ko na PDC, kuma ni na tabbatar da cewa ba wai maganar dan APC ko kudan PDP ba, na tabbata Buhari ko dan sa ne ya saka ba zai gale shi ba, kuma ko ni ne din nan a matsayina na masoyin shi, idan ya bani ya ci amanar al'ummar da suka zabe shi, saboda haka muna goyon baya 100% akan wannan al'amari. Allah kuma ya taimake.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Kebbi. Wake kan layi dai yanzu. Muna jin ka daga ina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga Gombe.
To muna jin ka.
Eh, ra'ayina abin da aka tsari ya
ce. Eh, ka daga murya.
Son samu wani abin da yake yake sosai. Ya cancanta ma a ƙara bincika wasu ma sosai game da waɗanda a ƙara kamar mutum 150.
To
wannan ko sun yi ƙarar, amma abin da in ya ce Ubangi Allah ta'ala ƙara masu lafiya, Allah ta'ala ɗauka shi, Allah ta'ala ya sa wannan zaɓen da za a yi mintin da mintin a sake kuma ɗaurin musamman da haka. Sunan na ya usa da Gombe.
To ba ka ganin in aka yi haka ba za a shiga kamar dai ba za a yi adalci ba?
A'a, ai adalci kenan, idan har ba za a yi wannan ba babu adalci kenan, amma hakan shi ne adalci.
To mun gode na Gombe, mun gode ma kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a yau ne aka yi karo na biyu tsakanin MENA National ta Niger da Aigle de Carthage na kasar Tunisia a fannin kwallon kafa. A tankade da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na wasannin kwallon kafa Kamaru shekara 2019, kungiyoyin guda biyu sun yi karo a birnin Tunis kwanaki hudu da suka gabata, inda MENA National ta jamhuriyar Niger ta shaka shi da banza, abinda ingizata a matsayi na kutal ko baya na rukunin ji na tankade da rairaya na neman shiga wannan gasar ta kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka abadi. Idan muka tsallaka a kasashen daban-daban na duniya, a yau a sassa daban-daban na duniyar kungiyoyin kwallon kafa na kasashe na ci gaba da fafatawa a wasanni na sada zumunci. Brazil na goga da Argentina, sai Belgium da kasar Holland da kofi ba, yayin da Denmark ke buga da Austria, sai kuma Sweden ke goga da Slovakia, yayin da ake buga a nahiyar Turai a National League ko kuma Ligue des Nations, kasar Faransa a rukuni na A tana bugawa da kasar Jamus, sai Ukraine a rukuni na B tana buga da Republic Czech, yayin da Ireland ke buga da Pays de Galles, Slovenia na bugawa a rukuni na C da Cyprus, sai Norway ko Norvège a rukuni na C tana buga da Bulgaria, Lithuania a rukuni na D tana buga da Georgia ko Georgia, sai Kazakhstan da Tamaki Andorra a dazuna a rukunin na D da ci hudu da banza, Armenia ko Armenia ta wa Macedon e da nema, Gibraltar za ta buga da Liechtenstein ta anjuma. Idan muka leka a wasannin tennis kuwa, yanzu haka ana ci gaba da buga a wasannin Open na birnin Moscow na kasar Russia, da kasar Faransa nan Vladimirovic dazuna ta yi nasara ci 6-1, 6-3 gaban kasar Russia Ana Kalinskaya, yayin da Simona Halep kasar Romania wadda ke da matsayi ta daya a duniya a wasannin tennis yanzu haka ta yi saranda na nuna ba za ta iya shiga wannan wasannin na Open na Moscow na mata na wasannin tennis ba, saboda ciwon da take fama da shi gabanta. Ita kuma zakaran Wimbledon ko wasannin Open na kasar Ingila na wannan shekara, yar kasar Jamus Angelique Kerber ta nuna a wata sanarwa da ta fiddo a dazu-dazun nan cewa ta rabu da mai horar da ita cewa da Win Fiset dan kasar Belgium, wanda shine ya taimaka mata a wannan shekar ta kai gaci a wasannin tennis na Wimbledon na kasar Ingila. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sai da Haruna ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta dace.
Amurka ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da kakaba ma kasar Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da Koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya da layin dogo a tsakanin kasashen biyu, yayin da wannan ke faruwa kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da kira akan kasashen duniya da su janye takunkumin da suka saka wa Koriya ta Arewa, wanda ya ce tana ci gaba da kokarin ganin ta daina amfani da makamanta na nukiliya. Sai dai kuma gwamnatin Amurka ita kuma ta ce ta nace akan cewar kada a dakatar da wannan takunkumin na Koriya ta Arewa, ta kuma karshe cewar Koriya ta Arewa na cin za na neman ta daina amfani da wannan tsari nata na hada makamai masu linzami. Sai dai Amurka da ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ma ta saka ma kasar ta Koriya ta Arewa takunkumi mai tsauri. Sojojin Amurka sun tabbatar da mutuwar dakarun Al-Shabaab 60 a wani harin sama da aka kai ranar Juma'a da ta gabata kusa da birnin Hardhir da ke tsakiyar Somalia.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanta mana labaran duniya da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.